أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جعل العلماء واثقة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى مثال وادي جدد قوديا قال لا مدوك كنسركي وانا تكير رحمة ساعة da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a cikin wannan gari na dutsen izala da sunna a kuma cikin wannan jiha ta Katsina jihar gwagwarmaya da turnuku da izala da shahada da ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na musulunci asalin wannan karatu na dutsen ma wato wa'azi ne da kana iya kiransa na jiha amma sai Allah ya sa masa albarka sai ya rike da ya koma wa'azi na Afirka domin na san a taron nan muna tare da mutanen Burkina Faso muna tare da mutanen Niger da sauran kasashe makwabta waɗanda suka samu damar shigowa cikin wannan gari ban yi mamaki ba dan wanda ya kiran aka ansa shine Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina Sauti Sunna shi kuma malami shine director na da'awa committee na kungiyar jama'atu Zalikul Bid'a wa Iqamatu Sunna ta Najeriya baki daya sannan shine liaison officer na sunna mai lura da kasashen Niger da Ghana da Kamaru da Chad da Togo da Benin da Burkina Faso da Afirka to idan ya yi kira da sunan jihar Katsina kiran yana iya rikidewa ya koma wani abu daban wannan taro namu ina addu'a Allah ya sa masa albarka na san speaker na jihar Katsina muna tare da shi a wannan wuri da wasu manya-manyan muƙarrabai daga cikin 'yan majalisarsa saboda haka ana iya cewa gwamnatin Katsina ta samu wakilci a taron wakilin gwamnan Sokoto sun je yana cikin wannan gari a nan ya kwana kuma kwakwaran wakili don na san taro da muka yi na ƙasa da ƙasa a garin sabon birni shi ne dai wakilci gwamnan jiha ya kuma tafi da saƙo na alkhairi a wannan wuri ina mai addu'a Allah ya sa babban makasudin wannan haɗuwa tamu shi ne mu tara kuɗi domin aikin addini kuma mu samu lada domin tafiya aljanna Allah ya sa waɗannan buƙatu namu guda biyu wato duka mu samu damar cimma su Allah ta'ala ya sa mu dace ɗan uwa musulmai Zaid ibn Sabit wato yana ba da labari kamar yadda Imam Muslim ya fitar a cikin wato littafin sa Jami'u Sahih Zaid ibn Sabit yake cewa wata rana muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai muka shiga wata gona ta wasu mutane 'yan kabilar Banu Najjar Zaid ibn Sabit yace muna cikin tafiya a wannan gona sai alfajar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta sai muka ga ta firgita ta ainihin zabura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wato kan wannan alfajara har sai da ya kusa ya sarewa a wannan lokaci Zaid ibn Sabit yace da muka duba gabanmu sai muka ga wasu kaburbura wato guda shida ko guda hudu ko guda biyar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya yace man minku ya arifa ashabu hadhihi al-qubur waye cikinku ya san su wane ne wayanda aka binne a cikin wayannan kaburbura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tambaya sai ɗaya daga cikin sahabban da ke tare da shi kamar yadda Zaid ibn Sabit yake ba da labari sai yace ana ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni na san su wane ne wa'anda ke cikin kaburbura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace فمتى ماتوا يوشي ليسو كمتو هراك بني سؤالك سيوى النموت بي سيتي ماتوا في الإشراكي واتسموتو ني أتكين شركة شيني أكذو أكا بني سؤال النووي سيوى انزا الله صلى الله عليه وسلم يكن لك وقد يشي تارد إيجا انجزيب بن السابي سيتي إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر كبر ما أسمع ماذا الله صلى الله عليه وسلم كي يسلم لي وانا الأمة تاشي أنا تتنى تأتشين كبر أكا نيو الأمة عذابا يهيد أكا تأتشين كبر سيماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي بعدو من كدك غانجرة بند ماما تنكوا يزما متوين إن بابنش كوما هايسي يستطامتو يغانجرة بند تبا manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na roki Allah ya jiyar da ku azabar da ake wa waɗanda ke cikin kaburbura da ihu da kururuwa da suke yi a cikin kabari yace irin abin da ni nake ji saboda Allah yana jiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ihu da gawawwaki suke yi a cikin makabarta yayin da ake musu azaba amma abin da yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai roki Allah ya jiyar da mu ba saboda idan mutun ya binne babansa ana dukan baban a cikin kabari yana ihu to babu mamaki ya zama idan wani ya mutu ya gagara binne shi ko kuma jama'a su rinka aibanta shi shi yasa sai aka ban mutane da aljanu ba sa jin wannan su ne ne waɗanda suke jin ihu da gawawwaki a cikin kaburbura dabbobi su Allah ya ba su ikon ji kamar yadda ya inganta wasu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan dabba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta ta ji ihu da kururuwa ne da kaburburan mushrikan da ke cikin kaburburan suke yi shine dalilin da yasa take gabatar take aidin wato tara zana har ta tsore ta sai kamar za ta fadi ya Allah ka sa muna cikin masu samun sauki yayin da muka shiga cikin kabari ya ku bayin Allah wallahi ya zama wajibi a kanka ka zauna ka yi tunani ka yi kuka ka zubar da hawaye ka gano ina kurakuranka yake tsakaninka da Ubangiji kanan lashi Allah kusulhunta kamin lokacin da Allah zai turo mala'ikan mutuwa ya tafi da kai wajibi ne akan mu kowa ya san me yake aikata Ubangiji mu yi kokari mu ga mun lallashi Ubangiji mun daidaita mun sulhunta da shi mu yi kokari mu ga wannan addini me muka yi wa wannan addini wanda wannan kyakkyawan aiki zai taimake mu yayin da zamu zo mu zauna zama da zamu yi a cikin kabari kuma zama na jinjiji hasan al-basri yana cewa ma ra'aitu haqqan ashbaha bi batilin min al-maut yace ban taba ganin abin da gaskiya ne amma yayi kama da kaman ƙarya ne ba kaman mutuwa me yasa hasan al-basri ya faɗi wannan magana shine irin yadda mutane ke kallon mutuwa mutun ne babansa zai mutu ko matarsa za ta mutu ko ɗansa zai mutu ko abokinsa ya mutu gashi fa da abokin shi ne kullun tare suke tare da shi tare suke yawo tare suke harkoki tare suke hira amma yau ga ya mutu gagawa ta afance ga idanu a bude amma idan baya gani ga baki da harshe amma baya magana ga hanci amma baya jin kanshi ko wari ga kunne idan akai magana baya ji ga hannu baya iya damka ga kafa ba ta iya takawa ga abinci ba zai iya ci ba ga ruwan sha ba zai iya sha ba ga kayan jin dadi ba zai iya jin dadi ba komai ya riga ya kare ga kantama kantaman gidaje ga kantama kantaman motoci masu numfashi ga kantama kantaman shaguna ga dukiya an taskance ga suto suto an cika da abinci ga kudade an taskance a cikin banki akwai account third bank akwai kudi a second bank an bude account a third bank an bude a fourth bank an bude a fifth bank ga account saving account current account ga fifth deposit account yau kuma shine za a deposit din za a cikin kabari shi yasa yake cewa ma ra'aitu haqqan ashbaha bi batilin min al-maut wai ga mutun ya zama haka ga sauran mutane kuma suna kallo suna ganin iri ne da ya zama mutum mai kafafa mutum mai alfahari mutum mai jiji da kai amma yau ya wayi gari ga irin halin da ya samu kansa a ciki amma wannan ya gagara ta saura su yi izina saura su gane tashi tana zuwa saura su gane cewa ya kamata su dauki matakin da ya kamata su dauka wani abin da zai baka haushi da takaici wallahi manyan Najeriya da manya a kasar nan masu kudi big business tycoon da manya-manyan masu rike da gingima-gingiman kujerun Najeriya wayanda dukiyar Najeriya ke hannunsu wallahi da dama daga cikinsu gani suke yi idan ka mutu ma laifinka ne kai ne baka san yadda ake yi ba, da ka san yadda ake yi da ba za ka mutu ba. Yanzu da za a ce babban mutum ya mutu, ka je wajen ta'ziyarsa da wajen jana'iza ka sha mamaki. Da wani ya zo da rushasshiyar jin ta miliyan 18, ko ya zo da 6 or 7, abin da zai fara tambaya a wani clinic ya rasu, a ce dan kai dade ai ya mutu a ta a clinic wacce take anguwa kaza, budan bakin sa sai ka ji ya ce oh god, I had been telling him, na dade ina gaya masa in bai da lafiya ya tafi Saudi German, in bai da lafiya ya tafi Singapore, in bai da lafiya ya tafi Egypt, in bai da lafiya ya tafi Chicago, ni na san asibitin da da can ya je, I am 100% sure he will have been alive by now. Wai shi ya san asibitin da can aka je da mutumin ba zai mutu ba. Idan ka mutu gani suke ba samu kwararren likita ba. Idan mota ce ta accident, abinda zai tambaya ya direban kwararre ne, yaya tayoyin mota suna da lafiya, ana canja tayoyi position din su every 1000 kilometers. Shi gani yake wasu dabarbaru ne na rayuwa, su kadai suke kiyaye dan adam, su hana dan adam mutuwa. Alhali ba haka lamarin yake ba, ya ku bayin Allah. Wallahi wata rana ɗaya daga cikin manya-manyan khalifofin musulunci, Khalifa Umar ibn Abdul Aziz, Allah madaukin sarki ya ji kansa ya kara kai masa rahama, yace jiya na gagara bacci da dare. Aka ce me ya hana ka bacci Khalifa? Yace zakartul qabra wa ashaba, yace na tuna kabari ne da waɗanda ke cikin kabari. Aka ce kabari ka tuna? Yace kai ku saurara ku ji, wallahi da za a tona muku kabari a nuna muku gawar da aka binne bayan kwana uku kawai da binne ta, yace zaka ga abun mamaki. Wanda kake son zama da shi, kake so ka gan shi, kake sha'awarsa, idan aka binne shi a cikin kabari ya kwana uku a cikin kabarin, da za a buɗa maka shi ka gan shi, baka ƙara sake kallon sa. Yace za ka ga babban mutum, dan kwalliya, dan ado, dan kwalisa, lafiyayye, gashi kwance a cikin ƙasa, likafanin da aka sa ƙasa ta fara ci, gangar jikinsa ƙasa ta fara ci, haƙoransa ƙasa ta fara ci, idanunsa tsutsotsi na shiga, hancinsa tsutsa na ratsawa, ƙwaƙwalwarsa tsutsa na biyowa ta wurin, tundinsa ya fashe, kayan ciki tsutsotsi ke zagayawa a ciki, gashi a kwance a ƙasa, babu gado, babu katifa, ba shimfiɗi, ba fulo, ba AC, ba carpet, ba 3-seater, ba 1-seater, ba 2-seater. Yace da a ce za ku gaggawa wacce aka binne bayan kwana uku, da kun ga abun mamaki, da kun ƙara tsorita, kun gane cewa ya kamata ku koma ku tuba, ku koma zuwa ga Allah madaukin sarki. Ya ku bayin Allah, nassosi na Alƙur'ani mai girma sun ba da tabbacin cewa al'umma ana yi mata azaba cikin kabari. Azabar kabari gaskiya ne, ko ka tona ka gani, ko ka tona baka gani ba, gaskiya ne. Matsala ce ta aqida, Qur'ani ya ambace ta, hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ambace ta. Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin suratul Ghafir, sai yake cewa tawaqahu Allahu sayyiati ma makaru,
tawaqahu Allahu sayyiati ma makaru,
sai Allah ya ce
wa haqa bi ali fir'auna su wal adab,
ya ke da su
annaru yurabuna alaiha quduwan wa ashiya,
idan kiyama ta tsaya
yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al azab.
Allah ya ce wa haqa bi ali fir'auna su'al hizab, mummunar azaba ta auka zuwa gawa, zuwa ga Fir'auna tare da jama'arsa. Wa haqa bi ali fir'aun, wato in aka ce ali wane, da wanan da jama'arsa duka suna ciki. Bayan azaba ta same su a nan duniya, an durmuye da su a cikin ruwa, an halakar da su, to a zama da za su yi na barzahu, a cikin wannan zama da suke yi na barzahu, sai Allah ya ce annaru yuraduna alaiha, wuta ana bijiro da su a kanta, guduwan wa'ashiya, safiya da maraice. Wannan wuta da ake bijirowa da su a kanta ba wai ranar tashin alƙiyama ba ne, ba kuma a nan duniya ba ne. A nan duniya an halakar da su, bayan an halakar da su, bayan su mutu, to kuma yanzu ana bijiro da su zuwa ga ainihin wato wuta, tana babbaka su, tana ƙona su da safiya da maraice, domin a nuna maka cewa a kabari ne ake musu wannan azabar, a rayuwa ta barzahu ne ake musu wannan azabar. Sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a, idan kiyama ta tsaya kuma, ga umarnin da Allah zai ba mala'iku, sai ya ce musu adkhilu ala fir'auna ashadd al azab, ku shigar da Fir'auna da mutanensa cikin azaba wacce tafi tsarari kenan wannan azaba da ake babaka ta wuta ba kiyama ake yin ta ba a ina ake yin ta ana yin ta ne a cikin kabari malamai suka ce wannan na daga cikin ayoyin da suka tabbatar da azabar kabari cikin malama har da Abdullahi dan Abbas Allah madaukin sarki ya kara wato ainihi ya dazuwa gare shi akwai wata aya cikin suratul daha Allah ya ce wa man araba an zikri fa inna lahu ma'isha
dhanka
wa nahshuruhu
yawmal qiyamati a'ma
qala rabbi
lima hajartani a'ma wa qad kuntu basira
sa'ib mata wazi anan yayi kuma
kadhalika atatka ayatuna fa nasita
to ya sai mashi an kai tana ba Allah ya ce wa man araba an zikri duk wanda ya bijire wa ambatona duk wanda aka masa wa'azi ya kunnan kashi aka karanta qur'ani ya kiji aka ja aya ya ki aka ja hadisi ya ki Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka to ku bashe ci gaban tafiya wato wata rayuwa ta kunci ta tsanani ta matsi tana nan a gare shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace ma'ishatan banka dinnan a cikin kabari ake nufi yana cikin wayanda kabari zai matsi wato sirrin da ke ciki shine kowa daga kasa aka yi shi kasa ita ce uwarsa ta asali shi yasa duk wanda aka sashi cikin kabari sai kasa ta matse shi idan mai imani ne sai ta matse shi kadan sai Allah ya cece shi idan kafiri ne sai ta matse shi sai kasusuwar hakarkarin su sarkule juna babu wani dan adam a duniya da kasa ba za ta matse shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa inna lil qabri dhaqta law naja minha ahadun la naja minha sa'd ibn mu'ad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wata damka da wata matsewa da kabari yake wanda aka sashi a ciki da akwai wani a duniya wanda zai tsira da sa'd ibn mu'ad as-sahabiyul jalil annabi yace da shine ya tsira sa'd ibn mu'ad shine sayyidul ansar me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya tsira a hadisi ingantacce wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito lokacin da sa'd ibn mu'ad ya mutu sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana fadin wata magana yana hadal ladhi taharraka lahu arshur rahman wa futihat lahu abwabus samaa wa shahidahu 70,000 min al malaa'ika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku zo ku ga abun mamaki ga wannan bawan Allah wanda saboda imanin shi saboda tsoron Allah sa saboda taimakon da ya yi wa addini yau da ya mutu sai da al'arshin ubangiji sai girgiza saboda mutuwar Sa'd ibn Mu'adh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Sa'd ibn Mu'adh bayan an zara ransa yayin da aka dauki ran aka tafi da shi wajen ubangiji manzon Allah yace kofofin sammai gaba daya su Allah yasa aka bude su gaba daya ba a taba bude kofofin sammai gaba daya su ba sai a wannan rana wato an bude saboda mala'iku su shiga da ranta kofar da suke so su shiga da ita bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku guda daya har mala'iku guda 70,000 suka sauko daga sararin samaniya suka halarci janazar Sa'd ibn Mu'adh ba mutane kadai suka yi sallar gawarsa ba mala'iku 70,000 a wani hadisin annabi yace ba su taba saukowa a duniya ba sai ran da Sa'd ibn Mu'adh ya mutu a ranar suka sauko aka yi janazar sa da su suna nema masa gafara suna nema masa rahama suna roƙa masa kwanciyar lafiya a cikin kabari annabi a wajen janazar Sa'd ibn Mu'adh ba akan kafarsa yake tafiya ba da digirgire yake tafiya aka ce ya kake digirgire yace mala'iku ne ko ta ina sun shimfida fikafikansu yace shi yasa ne sai digirgire da kyar na samu wani mala'ika ya janye fikafikansa sannan na samu idan gaba ta zafi amma duk da matsayin wannan bawan Allah annabi yace sai da kasa kabari sai da yamma in shi tukuna Allah yake sai shi kafin kabari ya bashi idan Sa'd ibn Mu'adh sannan hali ya same shi to wai me zaka gaya mu ni da kai da ke da ku da ita da su wai idan mun shiga kabari wani irin hali za mu samu kanmu a ciki idan bawan Allah irin wannan wanda annabi ya bada garanti dan aljanna ne tun daga nan duniya kuma ya samu mutuwar shahada a yaki na karshe da annabi yayi da aidin wato Qurayshawa gazwatul ahzab anan aka harbe shi da kibiya yayi jinya ita ce sanadiyyar shahadarsa wata rana an taba aikowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata alkaba ta alharim wani kasur gunin sarki ya aiko masa da ita mai ban sha'awa mai tsada sahabbai suka kura masa ido basu taba ganin alkaba mai kyanta ba manzon Allah ya kalle su yace wannan alkaba ta ba ku sha'awa ne wannan alkaba ta burge ku ne suka ce ya rasulullah ba mu taba ganin alkaba mai tsada irin wannan ba wacce aka yi ta da alharim annabi sai ya kalle su yace lamin jiru sa'adin fil jannati ahsanu min hada yace wallahi hankitin da sa'ad ibn mu'az zai rinka share fuskar sa da shi a cikin aljanna yace wannan alkabar ce wanda aka bada garanti da cewa shi dan aljanna ne amma aka ce kabari sai ya mutse shi shi yasa abu huraira a wannan aya fa inna lahu ma in shakan banka yace ana magana ne mai akan ainihin wato zama na kabari ana ramma wani Allah yace wala nuziqannahu min al'azab al'adil
wala nuziqannahu min al'azab ladna dun al'azab al'kubari la allahum yarji'u
Allah yana magana akan wato ainihin arna da aya karkashe a wajen fagen daga sai Allah yace wala nuziqannahum min al'azab al'adila za mu dandana musu wani bangare na azaba makusanciya dun al'azab al'akbar kamin azaba mafi girma a karkashin wannan aya Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace Allah yace ya raba azaba zuwa biyu akwai azaba ta kusa akwai babban azaba babban azaba ita ce wacce za a yi musu a lahira karamar azaba ita ce wacce za a yi musu a nan duniya da wacce za a yi musu a kabari shi yasa sai Allah yace kashe su da aka yi a fagen daga bangare ne na azaba ta kusa to sauran bangaren da an ce min al-azab al-adna to sauran rabin kuma na azaba mu kusanci rayuwa za a yi musu shi Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace a cikin kabari za a yi musu saboda haka ita ma wannan ayar tana tabbatar da akwai azaba a cikin kabari a wani ne Allah yake sanu azibuhum marratayn
kama azibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabil qadi thumma yuradduna ila azabil qadi
Allah yake sanu azibuhum da tannu za mu azabtar da su marratayn sau biyu thumma yuradduna ila azabin azim sannan za mu juyar da su mai da su zuwa ga azaba mai girma to an ce za a yi musu azaba sau biyu kamin a kai su azaba mai girma ta wutar lahira ina ne za a musu azaba sau biyu azaba ta farko a nan duniya a kashe su a fagen daga azaba ta biyu ita ce wacce za a yi musu a cikin kabari an azabtar da su marratayn kenan sannan idan kiyama ta tsaya sai a wuce da su zuwa wuta hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa akwai azaba a cikin kabari hadisi ya inganta a cikin sahih al-bukhari hadisin aisha Allah ya kara mata yadda tace wasu mata guda biyu sun zo wajena wayannan mata guda biyu tsofaffi ne kuma yahudawa ne tace muna tare da su sai suke ga mun ana yi wa mutane azaba cikin kabari aisha radiyallahu anha tace sai na ƙaryata su saboda ban samu dalilin da zai sa na gaggata su ba tunda yahudawa ne tace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo sai na bashi labari nace ka ji magana da wasu mata yahudawa tsofaffi guda biyu suka faɗa mu wai ana yi wa mutane azaba cikin kabari budar bakin aisha radiyallahu anha tace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la kadin sadaqata wayannan mata guda biyu gaskiya suka faɗa miki ana yi wa mutane azaba cikin kabari tace kuma daga ranar ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba face sai yayi addu'a yace Allah ka tsare ni daga azabar kabari idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a cewa Allah ya tsare shi daga azaban kabari su wane ne suka fi tantanta su wannan addu'a ni da kai mu muka fi kowa tantanta ya ku bayin Allah ku saurara ku ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa a hadisin sayyidina Usman yake cewa ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdahu minhu yace ban taba ganin wani abun kallo mai ban tsoro ba face kabari ya fi shi ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa a bakin kabari yana kuka yana zubar da hawaye yana ya ikiwani limithli hadha fa'idu ya ikiwani limithli hadha fa'idu ya ikiwani limithli hadha fa'idu yana ya ku yan uwana ya ku bayin Allah ya ku yan uwana sahabbai ku gaga wani cikin mu ya mutu gashi mun tawo da kasa mun sashi muna kaunarsa ba ba matarsa ba amma mun je bai cikin kasa mun danna shi da katako mun danna shi da itace mun danna shi da tukunya mun mai da kasa da ganye mun toshe shi a ciki yace wallahi kowa a cikin mu ya dauki mataki ya shiri saboda irin wannan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan magana su wane ne ya kamata su faɗe ta wallahi mu muka mutunta ta ya ku bayin Allah sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wata rana ya taba tsayawa a bakin kabari sai ga sayyidina Umar yana kuka yana zubar da hawaye hawaye ya ji rigar sayyidina Umar har ya kai ga hawaye yana diga a kasa yana jika kasa Abdurrahman ibn Auf da ya ga ta hankalin sayyidina Umar ya tashi sai yake ce masa ya kai amiral mu'minin saboda me kake irin wannan kuka nan da ke sai sayyidina Umar ya daga kai ya kalli Abdurrahman ibn Auf yace wai haka ya na Auf ana fi ta hadhihi al-habra kai tonka ya kai wato ibn Auf ya kai Abdurrahman ibn Auf ka manta bala'in da ke cikin wannan rabi ne ka manta wannan rabi irin balbalin bala'i da ake samu a cikin dan ashiga dan me bazan yi kuka ba dan me bazan zubar da hawaye ba kai Abdurrahman ibn Auf yana cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna yana cikin sahabbai da annabi ya miƙe a cikin taro ya rinka fada su yana kirga su lissa da jibril ya kawo masa daga wajen Allah sai wayan aljanna ne ya miƙe yana Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Abdurrahman fil janna Sa'd fil janna Sa'id fil janna Talha fil janna fil janna fil janna fil janna sayyidina Umar da Abdurrahman bin Auf duka fa suna cikin wannan tawaga amma suke zubar da hawaye suna kuka Abdurrahman ibn Auf wanda bai san iya dukiyarsa bai ba addini ba dukiyarsa da sadaka na sa dukiya ta kare da ya mutu da talauci idan za a je jihadi ya daibi raƙuma ya daibi takuba ya daibi abinci ya daibi dukiya ya bayar Abdurrahman bin Auf da ana tsaranin talauci da wahala abinci a cikin garin Madina sai ga raƙumarsa sun fito daga Sham sun sayo kayan abinci ba sauran abinci a cikin gari farashin da ba dole shi za ta ya sai ga kasa tana motsi a cikin garin saboda tsabar yawan raƙuman da kayan da suka dauko Aisha radiyallahu anha tace ya nake ji kaman ana girgiza kasa aka ce raƙuma ne na Abdurrahman bin Auf suka dawo daga fitarci tace Allahu akbar da kunne na naji angona manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Abdurrahman zai shiga aljanna da rarrafe nan take sai ga dan sako ya same shi da gudu yana ba shi labari Al-Bishr da Aisha radiyallahu anha dai nan da ke Abdurrahman bin Auf bai tsaya an sauke kaya ba ya kamo hanya ya zo dakin Aisha radiyallahu anha yace yake uwata uwar masu imani daga cikin ji wannan magana daga annabi tace kwarai daga cikin daga annabi naji ya miƙe yace Allahu akbar in Allah ya yarda ba da rarrafe ba ma sai na shiga da tattakawa yana isa ga yan kasuwa sun zo tsari yan kasuwa sun zagaye kaya kowa yana bada farashi yana albarka sai karshe suka ce wa zai sai kayan Umma Kutiya ba yace ina da wanda zai siya yin min ka akan riba duk gaba ne wa yace Allah a dauki kayan gaba daya a raba wa talakawa fi sabilillah wayannan babayen Allah sune suke kuka a bakin kabari sune suke zubar da hawaye a bakin kabari kai kuma yanzu wai ko tadi ake da an kawo maganar mutuwa sai hankalin ke tashi ka ce ya ana fira ana zaune lafiya za a kawo tadin mutuwa kana zaune lafiya kai ka san me ake cewa zaman lafiya kuwa kai ku saurara ku ci sayyidina Usman radiyallahu anhu yana cikin wayanda suka kowa ba da dukiya idan za a je jihadi idan za a je jihadi annabi yace man zalabi yuqridu Allah qardan hasana
man zalabi yuqridu Allah qardan hasanan fayudhaifuhu lahu adaban kathira
Allah yace wa zai ba Allah rance mai kyau Allah zai nemi ka masa sai ina wasu banan take miki yace na bani raƙuma 100 da takubban raƙuma da abincin raƙuma da abincin wayanda za su haura kuma su je su jihadi da ce fanan gidan su har aje a yakin adawu annabi yace Allah ya saka alkhairi sai saka mai maitawa
man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudhaifuhu lahu adaban kathira
annabi yana mai maita ayar sai saka miƙewa yace da na bada 100 to na ƙara raƙuma 200 da takubban su da abincin su da abincin masu hawa da tefanan masu hawa har aje jihadi a dawo sai annabi ya ƙara mai maitawa
man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudhaifuhu lahu adaban kathira
annabi yana mai maita sai ƙara miƙewa yace da na bada 100 na ƙara 200 to yanzu na ƙara 300 da abincin su da takuba da wayanda za su hau da 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 annabi sai ƙara mai maita yace man zallazi
yuqridu Allah qardan hasanan fayudhaifuhu lahu
annabi yana mai maita ayar sai sake miƙewa yace da na bada 100 na ƙara 200 na ƙara 300 to tunda ka sake ƙarawa forward ever yanzu na bada raƙuma guda 400 da abincin su da takuba da duk abin da ake bukata a cikin ya ku bayin Allah, wannan fa shine wanda yake zaune a bakin kabari yana kuka yana zubar da hawaye ya gigice aka ce maza haba kai Usman, kana tuna lahira, kana tuna aljanna, kana tuna wuta, baka kuka ba, amma da kaga kabari sai ka rude. Yace dan me yasa bazan rude ba? Yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yace da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, innal qabra awwal manazil al akhirah fa inna ja minhu al abd fa ma ba'dahu aysar wa man lam yanji minha fa ma ba'dahu ashadd min. Yace naji annabi yana cewa kabari shine step na farko da ake takawa in za a je lahira. Idan ka tsira daga kabari, abinda zai biyo baya ya sauki. Idan baka tsira ba, to balbalin bala'in da zai biyo baya ya dindinka balbalin bala'in da kake ciki. Ya ku bayin Allah, Imam al-Ghazali yana cewa dan adam yana da ban tausayi a nan duniya. Zaki kanki yayi wanka, ya sa riga, ya sha sitati, ya sha kirki, bai da matsala, ya fesa turare, yace ba nan zai baka tausayi ba. Sai ran da aka ce maka an zo an zare ransa, yau gashi a kwance akan gado za a zare ransa, mala'iku na zan zagaya shi, mala'ikan da ke lura da abincinsa ya zo ya ce ya kai wannan bawan Allah, duk abincin da ka ci a duniya tun da ka zo har yau ta hannun Allah yake baka. Amma yau na zagaya duniya gabar da yamma, kudu da arewa, ban ga kwayar shinkafa kwara ɗaya ko ta masara ko ta gero ko ta acca ko ta ibiru ko wani abinci da Allah ya yi domin ka ci ba. Ka cinye kayan ka sauran da jama'a. Ina buhun nan da yaji a soba da banza ciki. Mala'ika da ke lura da ruwan shansa ya zagayo ya ce ya kai wannan bawan Allah, na zagaye duniya gaba ɗaya, duk ruwan da ka sha a duniya ta hannun Allah ke baka. Ban ga ruwa wato kwaga guda ɗaya, hadiya guda ɗaya da Allah ya yi domin ka sha ba, ka shirya ruwan ka sauran da jama'a. Ana haka mala'ikan da ke lura da iska ya zo ya ce to kai wannan bawan Allah so fa sai ka shirya numfashin da Allah ya kirga za ka yi, ka kusa ka gama, yanzu saura bai wuce kwara uku ba, yawa saura biyu, saura ɗaya shi. Wannan bawa sai ga shi a kwance, an zo ana zagaya shi, za a wanke shi, yana ta ƙara, yana ya kuba Allah, kar ku samu ruwan zafi zai cutar da ni, kar ka samu ruwan sanyi zai cutar da ni. Amma ina ba sa jin ma me yake faɗa. Karshe an wanke shi, ana wanke shi, mala'iku na zagayawa suna ya kai wannan bawan Allah, ba kai idan za ka yi wanka bandaki kake shiga ba, ka kunna ruwa, ka kunna hita, ka yi mix tsakanin ruwan sanyi da ruwan zafi, ka yi wanka irin na nishadi da sabulun da kake so, da medicated soap ka ƙara da sabulu mai kashi. Yayin muka ga ana wanke ka, me yake faruwa ne da hankalinka ka bari ana wanke ka? Bai iya yin magana a wannan lokaci. Ana gama wanke shi a zo sa masa likafani, wasu mala'iku su zo suna ya kai wannan bawan Allah, kai ba kai ne kake zuwa ka bude wa drop ba, ko ka jawo katuwar da ka bude ka dauko tafka tafkan riguna ka sa, kana daga allan kafada, kana boka sari, kana toroko. Ya muka ga ana nan da kake cikin farin kalle, me yake faruwa? Ka san inda za a kai ka kuwa, dauki mataki maka mai a kai ka, ba abin da zai yi. Karshe a zo a yi masa sallah, a dauki gawar ana tafiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun dauki gawa za ku kai ta kabari, kar ku rinka tafiya hankali ku rinka yin sauri. Aka ce saboda me? Yace domin ɗayan biyu idan dan aljanna ne ku yi sauri ku kai shi, kar ku bata masa lokaci. Idan dan wuta ne bala'i kuka dauko ku yi sauri ku zo ku sauki. Da an tafi da shi bakin kabari an aje, Abdullahi ibn Ubaydillah ibn Umair yake cewa wata rana muna tare da Abdullahi ibn al-Amr ibn al-As wanda yana cikin Abadala a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yake ba mu labari. Idan aka dauko gawa aka kawo ta za a sa ta a cikin kabari, ga kabari an tona, ga gawa a bakin kabari za a saka, Allah zai sanya wa kabarin harshe magana a wannan lokaci, ba wanda zai ji sai gawar da aka kawo. Kabari zai ce ya kai wannan bawan Allah, leko ciki na ka gani, kaga babu komai a ciki, duk abin da ka samu bala'in da ka zo da shi. Ya kai wannan bawa, ka tuna da ni kamin ka zo? Idan baka tuna da ni ba ka shiga uku. Ya kai wannan bawa, ka san gidan da aka kawo kana? Wuri ne da zaka zauna kai kadai, ka tana da abokin hira? Ya kai wannan bawa, ka san inda aka kawo kana? Gida ne mai tsofaffi da yawa, ka san yadda zaka kare kanka? Ya kai wannan bawa, ka san inda aka kawo ka? Gidan da aka kawo kana? Gida ne fa wanda yake da aibihin duhu, ka zo da security line wacce zaka haska? Gida ne mai tsaramin zafi ba, za a toshe, ba window, ba taga, ba fanka, ba AC, ko window AC ko split AC, babu. Ka dauki mataki, ka dauki ka zo da AC da za a samu a ciki ka samu sanyi, ko haka ka zo, in haka ka zo fa karkai da su taka balbalin ba za ka samu a ciki. Zai iya hana sashi a ciki? Ba zai iya hana sashi a ciki ba. Haka za a dauko shi a sashi tsundumawa a cikin kabari. Ya ku bayin Allah, ya ku bayin Allah, ya ku bayin Allah, magabata akwai matakan da suke ɗauka domin samawa kansu sassauci na duniya. A da
ibn sulan ya kasance ya kanta shi da dare ya je makabarta ya tsaya kalli kaburbura ya ce ya ku kaburbura ku kan kun mutu azabar mutuwa kun ji ta ya ce saurani ba sai irin azabar da zan ji ba ya ku kaburbura ku yanzu kun zo kun ga aikin ku ko mai kyau ko mara kyau ni kuma ban san wani aiki zan zo da samu ba sai ya ce to kuma fa gobe ni za a kawo a saka nan makabarta zai zauna ya ta kuka sai a zuba ta yi yana gadan aqa gadan aqa gadan aqa gobe a dawo za a kawo gobe a dawo za a kawo gobe a dawo za a kawo sukan tashi su je makabarta su kwana a makabarta don su yi wa imani su tajin batu Rabi ibn Kusayr kabari ya tona a gidansa ya ce da nasu duniya na nema ta fice ni na ga wani ya cire jin daɗin duniya sai na ji san duniya na nema ya shiga raina naga duniya tana nema ta yaudare ni yace to yadda nake yi nan take sai in dauki mataki ya riga ya tona kabari sai shiga cikin kabarin ya kwanta yace idan ya shiga cikin kabarin ya kwanta ya mulmula nan ya ji bango ya mulmula nan ya ji bango kai yace sai ya riga karanta wata aya aya ta 99 zuwa aya ta 20 ayani wato cikin suratul mu'minin inda Allah yace hatta idza ja'a ahaduhumul maut
hatta idza ja'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un
saboda me
la'alli a'malu salihan bima tarak
Allah yace me
kalla innaha kalimatun huwa qailuha
Ina shiga cikin kabarin Rubai wato Rabi ibn Kusayr sai rika karanta wannan aya. Allah yana ba da labari wanda idan ya mutu za a kai shi wato cikin kabari zai rinka yi ihu yana cewa Rabbi irji'un ya Allah a dawo da ni duniya a dawo da ni duniya la'alli a'malu salihan ko zan samu da aikin kwarai fi ma taraktu cikin abin da na bari a baya to sai rinka mai mai ta wannan ayar ya dauki kansa cewa yanzu ya mutu ne yanzu ga yana an kawo shi cikin kabari an sa shi yanzu ga yana yana roƙon Allah a dawo da shi duniya zai gyara to sai ya fito daga cikin kabari sai ya ce ha anta kadir rajata to yanzu Rabi gashi Allah ya dawo da kai to gyara aikin naka indai har kana da niyyar gyarawa kenan da ya dawo to ba zai kuma sake sakaci ba zai sake wasa ba saboda ya laika lahira ya gani ka kuma ko ta da mutuwa baka so a gaban ka ya zaka yi tunan lahira balle ka gyara eh daga cikin magabata idan ya tashi da tsakar dare ya je makabarta ya tsaya cikin kaburbura ya kira su suka gagara ansawa ya ce ina dukiya da ku kabari suka gagara ansawa ina matan ku suka gagara ansawa ina yayan ku suka gagara ansawa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gobe ni ma an kawo ni haka zan zama sai ya koma gida ya fara sannan lafiya ba zai daina ba sai ya kira aliki magabata da haka suke yi wa imanin su cajin batin ku kalli abin ban tausayi yau a ce maka wani babban mutum ya mutu ku san me yake faruwa ya bar rusa kusan motoci an gina wani shirgejen gida da baka ma san kan gidan ba an guwa guda gaba ɗaya an gina ta an shuka fulawa wata ma daga ƙasar waje aka kawo akwai fulawa mai bada ƙanshi akwai fulawa mai jawo tsuntsaye akwai fulawa mai maganin macizai akwai fulawa mai ƙara ƙarfin ido akwai fulawa mai ƙara ƙarfin kunne akwai fulawa mai sa a yi zina da wuri akwai fulawa mai akwai to yanzu an ce ya mutu ya bar duniya an ɗanar da bagado mata an fara buge-buge idan an daɗe kaɗan sai ka ga fentin gidan ya fara koɗewa babu wani rufanci idan an daɗe kaɗan sai ka ga fulawar ba ya yi mata ban ruwa sai ta fara bushewa idan an daɗe kaɗan sai ka ga ƙwayayen wutar lantarkin gidan wani in ya mutu ba za a sake manjawa ba wakilin sai ka ji ana rigima da masu bil ɗin nefa shi kenan kuma an riga an gama alhali shi kuma yana can cikin kabari shi kaɗai ya san hisabin da yake samu a cikin kabari ya su bayin Allah kamin ta mu ta zo ta iske mu mutan matakan da za mu ɗauka malamai sun ce kabari yana da wasu irin bala'o'i sannan akwai abubuwan da suke yawan kawo azabar kabari akwai abubuwa da suka zo a nasi a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu kansa a ciki to ya shirya azabar kabari sai ya hakure ka wato abubuwa ne wannan abu na farko da yake jawo azabar kabari shine rafi istibra'i a wajen fitsari ka kika koyi ya ake yin tsarki idan an yi fitsari ba ka da lokacin zuwa makaranta wai kai aiki ya maka yawa wai kai kana nema wa yaya abinci wai kai ma'aikatan gwamnati ne akwai ayyuka office wai kai dan siyasa ne kana yawan kafin ka kika samu lokacin da za ku yi addini in ka je kai fitsari baka san me ake cewa san su da ratu ba baka san ya ake tatsewa ba ya ake gogewa ya ake tabbatar da fitsari ya zama zuba ya ake wanke shi sai ka daga sai ya saki gangarwa duk wanda ya samu kansa a cikin wannan ya haɗu da azabul kabari. Hadisi ya inganta hadisi Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tanazzahu min al-bawl fa inna amata azabul kabari minhu. Ko dinka tsarkaka daga fitsari yana daga cikin dalilin da ke kawo a rinƙa yin mutane azaba a cikin kabari. Abu na biyu da yake kawo shine gulma kisisina guduri kauma da gurita shi a dauka a kai can a dauka a kai nan ba an ce gulma aikin mata ne. Yanzu gulma ta shigo cikin maza, ba ma kaman yan siyasa, ba ma kaman yaran masu guri. Yau da an ce wannan babban dan siyasa ne, to fa yan siyasa kanana sun rinka masa ƙarya kenan. A faɗa masa ƙarya da gaskiya domin a hada shi rigima da wayanda ake tare da su. Wannan yana daga abin da ke kawo azaba, saboda hadisin Abdullahi dan Abbas, hadisin kabraini, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kaburbura guda biyu, yace innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabire. Wayannan kaburbura guda biyu ana musu azaba, ba wasu manyan abu suka kawo musu, ana musu azaba ba. Daya baya tsabtace fitsari ne, daya kuma yana tsabtace fitsari, amma kana yanci bin namima, mutum ne mai yawo da annabimanci. Da wannan ne yasa malamai suka ce gulma da annabimanci da daga abin da ke kawo azabar kabari. Allah ka raba mu da bala'in da ke cikin kabari. Abu na uku da abu na hudu da suke kawo azaba cikin kabari shine sata da gululi. Sata ka dauki dukiyar wasu, gululi kuma ka dauki dukiyar talakawa. Dukiyar arzikin ka saka fata a ciki. Duk wanda ya samu kansa a cikin wannan, to sai ya samu kansa a cikin azabar kabari. Daya daga cikin yara masu yi wa annabi hidima ya rasu a wajen yaƙi, kibiyar ta aka harbo ta same shi, aka yi ta siya shi murna, ya samu shahada, ya samu shahada. Annabi ya ce kai ku saurara, kuna cewa ya samu shahada, na rantse da Allah alkyabban nan da ya sata a lokacin da aka yi yaƙin Kaibara kamin a raba ganima, tana nan tana babbaka shi da wuta a cikin kabarin shi. Mutumin da ya samu shahada amma saboda ya yi gururi, ya ɗebi dukiya kamin a raba a bashi nashi, yasa aka yi musu azaba a kabari. Me kake tsammani da ciyamominmu na lokar gammar, musamman ɓarayi daga cikinsu? Akwai na ƙwarai amma akwai ƴan banza da yawa cikinsu wanda ba su da aikin yi banda sata dukiyar talakawa. Kun san wani abin bakin ciki? Yau da an zaɓe ka ciyaman na lokar gammar, kana zuwa kana hawa kan kujerar, kawai sai wani ya zo shi diretara ne, za ka samu wani tsohon diretara da wani tsohon sakataren gwamnati. In ba a yi sa'a ba sai a samu tsofin ƴan cuwa-cuwa ne da ka zo su za su fara saka gaba. Ran kai da ne mu iya kanmu mu gaya maka, in ka ji ka yi aiki shi kenan, in baka aiki ba kai ka zo ka ga honorable wane, mun ba shi shawara ya ki ɗauka. Ka ga yanzu ka mota kirki bai da ita, honorable wane, mun ba shi shawara ya ki aiki da ita. Yanzu ƴaƴansa a makarantar gwamnati suke karatu a public school, ba su iya zuwa private school. Ka ga wane, mun ba shi shawara. Yanzu ƙasa ta riga ta canza, dole sai kai tanadi, akwai baya, akwai ƴaƴa, mu ba matsala, mun san yadda za mu tsara. Kai dai amincewar ka muke nema. Dole ne yanzu sai an haɗa da ɗan babakere da ƴan cuwa-cuwa da ɗan rubda ciki. Wa ma wace yanzu ake maka, wai sai an ɗan samu proper planning and financial management. To proper planning ɗin ba ta kace zai kawai shi kenan. Sai ya tsara, da ya gamsu da labarin su, su sun san yadda za su tsara. In ya sati miliyan biyu, su a ciki za su samu 500,000. Kan ai haka sun bai da shi shirgen ɓarawo. Da ya fara samun kuɗin iska sai ya zama mazinaci, in ba a yi sa ba sai ya zama ɗan luwaɗi. Sai kiyama ta tsaya, kaga an ɗauro shi, an jaho da shi gaban Allah. Jama'atar da ya sata ya ɗauko, gidan gwamnati da ya sace an ɗauro masa a ka, akuyar gwamnati da ya sace an rataye masa a baya, saniyar gwamnati da ya sace an rataye wa an rataye wa an rataye. To kamin a je kiyama sai ya samu bala'i a cikin kabari. Me kuke tsammani da gwamnoninmu wanda da dama daga cikinsu ɓarayi ne? Akwai na ƙwarai a cikinsu amma akwai ɓarayi ko babu? Wayanda ba su da aikin yi banda sata dukiyar talakawa, wai ko darasi ba ta karɓa, gari ga wani yaƙi ya sa wani tsoron Allah. Gwamnoni nawa suka gama gwamna suka tafi dukiyar talakawa, dukiyar ta ƙare, suka koma matsiya ta talakawa. Ba su gina masallaci ba, ba su gina makaranta ba, ba su sai mota wa'azi ba, sun zagi masu wa'azi, sun ce ba mu da aikin yi, shi ya sa muke yi wa'azi. Ƙarshe suka dawo suka rayu matsiya ta tare da mu, muna kallon su. Na san gwamnan da aka kori wata ma'aikaciya a gidan gwamnatinsa, laifin ta shi ne ta haɗa wa 'ya'yan gwamna shayi da bambisan da jiya aka bude gungumin. Wai an bude gwamnati jiya aka ɗauki kaɗan, yau sai ta ga maimakon ta bude sabon gwamnati ta haɗa da shi, sai aka ce wai tana so ta kashe 'ya'yan gwamna. Wai ai iska ta hura. Kun san wani abu? Kai a takbir! Kai a takbir! A takbir! A kyale duk wani wani da ciyamomi da su wani rabu. A takbir! Kai ku saurara ku shi. ku saurara ku ji kai ku saurara ku kai ba la dubati in ka gauri da mu yaran malai ya kuma ne ya ce ku kuma mun aka haya hata kabir kai ku saurara ku ji wallahi wannan gwamnati bai mutu ba da ido na sai da na ganshi a yana mauna wallahi sai da na ganshi ya je mauna da ido na san gwamnati da a lokacin da yake gwamnati yanta da suwan wata take wanka ba ta wanka da ruwan fako sai dai ya kawo katan na suwan wata a juye wallahi bayan ya gaba satar ya sauko kuma sai da ya tsaya take kamin ya mutu wannan yar da ke wanka da suwan wata sai da take uwar ta na kulla zobo kamin ya yi fari a gidan na san gwamnati da ya daga gidansa zai tsaya a Abuja wani gwamnati da ke kan kujera ya zo ya tsaya da ya tsaya sai ya ce mata saurara ka tsara yace ai nayi kokari yace a ka san me yasa nace ka kara yace a yace domin na san kai ma sai da gidan zakai tunda sai da shi zakai ka kara kai ma watakila Allah ya turo maka wanda zai tsayar da daraja yace ban gane tsayarwa zan yi ba yace sanda na sauka gwamna wannan gidan ina da sama da guda 200 irin shi amma yanzu duka na sai da suna yake fa ne saura guda uku su ma sai da su zan yi kabe mu yace sai motar wazi yace gina makaranta yace gina masallaci ya ku ciyamomin na lakargan mana Najeriya ya ku gwamnonin Najeriya ya ku yan majalisun Najeriya ya ku speaker na Najeriya ya ku senatocin Najeriya ya ku ministocin Najeriya ya ku honorable ya ku your royal highness where are your royal highness ya ku your royal highness Najeriya ku tashi tsaye ku taimaki addini ga gidauniya ta musulunci an bude musulunci yana bukatar dawa musulunci na bukatar isar da sako musulunci na da bukatar motocin wazi yaya aka yi duk sanda kaga wata rushasshiyar jin ba ta zuwa wazi ba ce in kaga lamburuza ba ta zuwa wazi ba ce idan kaga end of discussion da dama ba ta zuwa wazi ba ce in kaga continue discussion ba ta zuwa wazi ba ce in kaga 4 or 6 ba ruwanka da wazi in kaga 6 or 7 ba ruwanka da wazi da kaga motar wazi sai kaga wata tsohuwar bokke da tsohuwar lafiya tana overflow tana wai da Allah ina tambayar wai zambe wannan dukiya ba za ku ciro ta ku taimaki addini ba zambe ba za ku cire kudin ku ba islam ba musulunci yana kuka musulunci yana zubar da hawaye ga Allah muna so mu jama musulunta da su mu da yadda za mu yi ga kristoci suna yi wa musulmai baftisma ana kai wa musulmai wakan bushara a je a yi ta musu da sabon Allah a rasa yadda za a yi ga mu da malamai birjak ga mahaddatan qur'ani birjak ga yan agaji birjak ga yan obati da yan obatahara wanda a kiriya suke a zagaye kasa a je a yi wa'azi amma talakawa ne masu son addini talakawa ne masu tarwa da sisi ya za mu je wa'azin a rasa yadda za a yi a yi ta kokuwa a yi ta balani kai sarkin ka tana Allah ka saka masa alkhairi insha Allah mai martaba mai alfarma mai martaba sarkin ka tana Allah ka saka masa alkhairi amin sarkin ka tana ka tabarautar wa duniya kai jagora ne na sunna wa'azi ka tana za su je kasar Burkina Faso Allah ka yadda za a yi kai yayi zafi kai yayi caci kai wasu suka ba mallam Yakubu shara suka ce Abuja mai martaba sarki bana aiki shire mallam Yakubu ya ce fada ta dauki nauyin wa'azi aka ce a jarraba mallam Yakubu ya ce da ta fada sarki musulmi tana kokartawa sauran fadodin Najeriya aka ce a jarraba mallam Yakubu ya ce abna tuno aiki sarki ka tsada ahli sunna ahli ana buga mai martaba waya aka ce ga da'awa za a tafi zuwa kasar Burkina Faso ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar mai martaba sarki ya ce da malaman da alarmomin da yan agajin da yan hizban da da'awa committee da ya ce duk a tattaro su fara ta dauki nauyi a ji a ita da sakon Allah a sanadiyar tafiyar aka yi wa'azi a Burkina Faso aka yi towa a ƙasar Nijar aka isa da sakon Allah aka yi da'awa aka kira bayin Allah mushrikai suka musulunta ɗan bidiya suka musulunta ɗan ta maulidi aka ya ku sarakunan Najeriya dan me ba za ku koyi da irin wannan fada ba dan me ba za ku rinka bada gudunmuwa ana zuwa wa'azi ba ya ku manya-manyan ƙasa ku zo ku bada gudunmuwa ba mu da jarida ingantacciya ta musulunci talakawa ne ke kokari ko anan jihar ka tsina ga musalla addu'a na kungiya ta asata talakawa da take ta kokari ku shigo ciki mana da zuba jari a ciki mana mu samu magazin mai karfi wanda zai kewaye duniya isar da sakon Allah ya ku bayi Allah ba mu da gidan radio wanda ke yada sunna ba mu da gidan radio da ke isar da sako sai dai muryoyin bushara dan ne talakawa ne ba mu da kudi ne Allah sun dimu kudi ne dan ne masu kudin barasu da jarfa ya ku bayi Allah yau idan kuka bude talabijin yan banza suna da tasha yan zina suna da tasha yan luwadi na da tasha awaki suna da tasha makada suna da tasha yan watan ko suna da tasha yan kallana da shi ba su duk ya ya akai ba mu da tasha ta sunna dabe ba mu a tasha ba akwai bukatar a ce mu ma muna da talent wacce ake kamawa a digital satellite inda za a rinka yada sunna a ce Sheikh Usman Isa Kaliyawa zai zo yanzu ya gabatar da darasi akan muhimmancin fitar zakarin tsare-tsaren ta ko matsalolin aure da saki ya zo ya yi ya gama in ya gama a ce Sheikh Habibu Yahaya Kaura zo ka tura ta ƙasa ta shi kiyama ya zo ya gama in ya gama a ce ina Sheikh Abubakar Giru Argungu matasa na kina a zo a tashi in ya gama a ce Sheikh Yakubu Musa Hassan Kaduna sautu sunna Allahu akbar in ya gama a ce ina da unguwar mai kyau in ya gama a ce filin karatun alqur'ani mai girma ala ramman nasu gwanju fal ya tafadal in ya gama a ce ina shaki haya haifa idan ya gama a ce ina ta kamilu daurawa idan ya gama a ce ina ta kani ashir idan ya gama a ce magana ta girma yanzu an wuce masu digiri an koma masu digiri da digirgin da digirgin a ce ina Dr. Abdullahi Salif Fakir Sarkano ina Dr. Ibrahim Ibrahim Jalo Jalibu ina Dr. Mansur Sokoto ina Dr. Bashir ina Dr. Sani ina Dr. wai dan me ba za ku zaku zuba jari a cikin wannan harka wai biyar da na shida da na bakwai da takwas ke ta azabar kamar kai sirri ba wadar da alqur'ani mai girma yaya majinata a takbir muna da hadisi da makaranta ba akwai hadisin barra ibn ajir ana ran makaranta musu ya sabbitu llahu
alladhina amanu bil qawli thabit bil hayati dunya wa bil akhirah
in banza zai da su
wa yudillu llahu adh-dhalimin wa yaf'alu llahu ma yasha
at-takbir sai ya kuma Musa ta kadana sautu sunan Allah ya saka maka da alkhairi na san muna tare da speaker na jihar Katsina
eh yana da tsoro
Allah ya sa sauran speakers kima ku rinka zuwa wajen wani
amin
Allah ya sa sauran speakers ku yi koyi da speaker Katsina mu rinka ganin fatirin wani
amin
ana wa'azi kuma kuna kabbara eh tun tiya mana lokar gama ake kira zuwa wani har aka shigo hawun ara Allah ya sa sauran speakers ku koyi
amin
ai na wani speaker idan ka gan shi to sai an kira su ta barmani coge da su dan asharar ne da ƴan mujadala da muqabala da sauran ƴan banza a lokacin zahadar
ولو
انهم فعلوا
ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا
ني الله زي موسى اذا سمي واجب
دواجب لا جئناهم من لدنا اجرا عظيما
ني الله زي قال موسى دشي
لا جئناهم صراطا مستقيما
وفي ذلك
فليتنافس
المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته